لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بياني نفركو جنهن كليني يكي نيما أكاري وجماعة مسلمي دنغني دا الأمر صلى مصمم صلى الجمعي إبادة تيوتشتكي دا girma kwarai da gaske gurin Ubangiji subhanahu wataala wanda Allah madaukakin sarki ya ce fa idat ma anantum fa aqimus sala wa idat ma anantum fa aqimus sala idan kun samu cikakkiyar nutsuwa to ku tsai da sallah to saboda haka wannan yake nuna duk wani abu da zai tafiyarwa mai sallah nutsuwarsa ba a san sa saboda Allah ya sanya sharadin tsai da sallah shine in an samu nutsuwa saboda haka duk abin da zai tafiyarwa mai sallah da nutsuwarsa ba a san sa daga ciki akwai ƙara na kiran waya to yana daga cikin girmama wannan ibada ta sallah a yayin da bawa yazo yayi la'akari da wannan kar ya zamanto ya shiga sallah ya bar wayarsa a kunne ta yadda za a iya kiransa kiran kuma zai iya dauke hankalin waɗanda yake sallah tare da su wani zai iya rage masa nutsuwarsa wani ma zai iya tafiyar masa da nutsuwarsa gaba ɗaya alhali kuma Allah ya ce in kun nutsu to ku tsai da sallah to kaga wannan laifi ne kwarai da gaske a shari'a ta musulunci musamman in ya zama mutum da gangan yayi sai dai in wanda yayi bisa mantuwa to wannan da sauki an masa afuwa dangane da abin da mutum yayi bisa mantuwa to amma wanda zai yi da gangan wannan ko shakka babu ya aikata laifi sannan kuma wannan ibada ta sallah yadda Allah ya daukake ta shi bai daukake ta kamar yadda Allah ya daukake ta ba to kuma wannan alama ce da take nuna raunin imani na bawa idan ya zamanto Ubangiji ya daukake abu kai kuma abun baka dauke shi da wannan girman da Ubangiji ya bashi ba alama ce ta nuna raunin imani da kuma karancin takawa na bawa bawan da ya zamanto mai imani mai takawa shine ke girmama duk abun da Ubangiji ya girmama to wannan ibada ta sallah musamman sallar jami'i Ubangiji ya daukake ta ya girmame ta to wajibi ne akan kowane musulmi shi ma ya zamanto yadda Ubangiji ya girmama wannan ibada shi ma ya girmama ta kuma daga cikin girmama ta kauracewa duk wani abu da zai rage wa masu sallah nutsuwarsu ko kuma ma ya tafiyar musu da nutsuwar tasu wannan kauracewan alama ce da cin alamomi na girmama wannan ibada ta sallah kuma alama ce da take nuna imanin bawa da takawarsa wa alaikum assalam na
akasarin jama'a sun sani kawai ne ba za su yi ba na wanda 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 an gaya wa ya musu goma amma ba zai
wato abu ne da bai kamata a ce ina mantawa ba babu a gurin sa aka aka haka dangane da watsa karantarwar mata a social media da yawa daga cikin malamanmu suna ga babu hikimar haka din wasu ma ba sa ganin halarcin mata ta fito bainar jama'a ta yi karatu a ɗauka a yaɗa da yawa daga cikin manyan malamanmu suna da fahimtar rashin halaccin haka ɗin saboda babu karatun da mace za ta zo ta isar wanda za a rasa namiji da zai isar da wani sannan abu na biyu tabbas mai ce akwai fitintinu da suke tattare da ita a lokacin da aka yaɗa karatun nan idan wani yana bibiyan karatun dan amfana ne wani kuma wani abu daban yake kallo ba wai karatun ba wani muryar ta ce kawai yake burge shi to sai zamanto amfanin da ake fatan samu daga karatun mace da za a yada shi sai kaga sharrin wani lokaci ko sai kunnan doki ko kuma sharrin yafi amfanin. Ko da ta bangaren wasu mutane amfanin suke dubawa, to wasu kuma sharrin suke duba. Wani usulubin ta ne zai burge shi, wani kuma muryarta, wani kuma yanda take gabatar da abu shine zai burge shi. Kaga wannan kuma in aka shiga wannan babi fitina ta shigo. To sai zamanto in karatun su ne su ya su mata ba tare da an yada shi wa duniya ba, to wannan babu laifi. Amma musamman a wannan zamani da muke ciki, tabbas babu alheri wajen yada karatuttukan mata. Ni ma ina da wannan fahimtar, kuma da yawa daga cikin malamanmu suna da wannan fahimtar cewar ba alkhairin yada karatuttukan mata, saboda duk abin da za ta yada akwai malaman da suka fita maza wanda za su gamsar da wannan babi din. In kuma karatu ne wa ƴan uwanta mata, ba da bukatuwar sai an yada shi a social media, da na kirki da na banza kowa na bibiya. Wannan shine abin da Sayyidina Umar yayi kokarin nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa ya sanya shamaki tsakanin matansa da maza. Me dalili yace ya dukhulu alaihin nabarun wa fajirun, kowa fa shiga kansu yake yawa rasulullah, da na kirki da na banza. Na kirki idan ya shiga ya san kima su, amma na banza ba bai san kima su ba. Annabi ka sa shamaki tsakanin shigan maza gidanka na kirki da na banza. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai dau mataki da wuri ba, a take sai Allah ya saukar da ayatul Qur'ani wacce muka karanta ta dazu cikin karatu. Allah ya ce annabi, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna. A wani gurin kuma yace fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. In wani abu kuke so ku tambaye su, to ba sai kun shiga gurin su ba. Kuna daga waje za ku tambaya wani ko yana nan, a baya nan ya fita, to ku juya ku tafi abunku, ba sai kun shiga gurin su. Sai aka sanya shamaki tsakanin matan annabi, ba iya su ba ma da ƴaƴansa, ba iya su ba ma da mata mu'mini da maza. To saboda haka wannan dalili ne da yake nuna cewar ba buƙatar a dauke karatuttukan mata ai ta yadawa a social media, ba amfani. Ko da akwai amfani ta wasu gurare, to akwai cutarwa kuma ta wasu gurare. الله تعالى اعلم. نعم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. Na'am. Mai tambaya yana tambaya dangane da hikima cikin hikimomi da suka sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni a fita filin idi da mata, har ma wanda ba su da tsarki. Shine sahalacce kabarbari da ake yi na musulmai. To tambayar da yake ita ce, shin matan da za su fita zuwa ga filin idi za su iya fara kabbarar tun daga gida a hanya har a isa filin idi, ko kuma sai an isa ne ake yi? Wannan fiskar tambayar ta farko kenan. Fiskar tambayar ta biyu, shin har bayan idi za a iya ci gaba da kabbara? Ko da mutum ya dawo yana zaune a gida zai ci gaba da yi, ko kuwa daga idi din ya yanke? To fiskar tambayar ta farko, za su fara kabbara tabbas tun daga gida a hanya ma ana ta yi, sannan har a isa filin idi. Sai dai ya kamata muryoyinsu su mata, kar ya zama irin muryoyin maza, akwai bambanci. Za ta yi kabbaran amma tana jiyar da kanta ba tare da ta daga sauti ba. Allah ya hana mata irin wannan. Allah madaukakin sarki ya ce kullu lmu'minati yaghdudna min aswatihinna, ko ka ce wa mata mu'minai su sassauta muryoyinsu, kar ta daga muryarta ta yadda wanda zuciyarsa akwai rashin lafiya zai karkata zuwa gare ta a lokacin da ya ji muryarta fa yatma'u alladhi fi qalbihi marad wanda zuciyarsa akwai rashin lafiya kwadayi ya shige shi ya raka yaji abun ya masa ya burge shi to sai su sassauta muryoyin su a hanyar zuwa idi har a isa filin idi din kar ya zama irin na maza to fiskar tambayar ta biyu shin in an yi idi kabbarar ta yanke ko kuma za a ci gaba wannan ya danganta daga sallar idi zuwa idi yanzu idan ka dauki sallar idin azumi muddan kabbaranta takaitacce ne sabanin sallar idi ta talayya sallar idi ta azumi kabbararta tana farawa ne daga lokacin da aka ce an ga jinjirin wata na Shawwal ma'ana watan sallah yau an kai azumi 29 an sha ruwa sai aka ce ai an ga jinjirin wata na sallah gobe sallah to daga nan kabbarar sallar azumi yake farawa maza da mata duk za su yi ta yi a gida da wannan a cikin wannan dare har a tashi da asuba ana takabbara har a tafi filin idi ana takabbara ana idan da idi kabbara ta kare wannan a sallar idi na azumi ke sallar idi kuma na layya kabbaran nasa sun kasu kashi biyu akwai kabbara wacce bata da iyaka sakakkiyar kabbara wanda koyaushe kawai za a yi ta yi akwai kuma kabbara wanda aka sa mata gurare da lokatai kabbara wacce ba ta da iyaka ta sallar idi na layya tana farawa ne ranar da aka ce yau ɗaya ga watan Dhulhijja watan layya ya kama yau ɗaya ga wata to daga nan kabbara mara iyaka ta fara ba za ta ƙare ba sai ranar 14 ga wata idan rana ta faɗi to nan kabbara mara iyaka ta kare ita kuma kana zaune za ka yi kana kwance za ka yi hanyar tafiya kasuwa za ka yi hanyar tafiya ofis za ka yi kana zaune a ofis ba aikin da kake za ka yi wannan ibada ce mai girma gurin Ubangiji ba ta da iyaka ba lokaci kowane lokaci za ka iya yi sannan kuma ba a haddade ba wannan wacce kabbara wacce ba ta da iyaka to sai kuma kabbara da aka sa mata iyaka tana farawa ne daga ranar arfa bayan an idar da sallar asubahi za a yi kabbara bayan azhar a yi bayan la'asar a yi bayan magriba a yi bayan isha'i sannan idan aka je sallar idi aka dawo dama mun ce sakakkiyar kabbara kana hanyar zuwa idi kana yi a dawowa kana yi to wannan kuma wanda suke da gurabe ne muke magana ana farawa ne daga ranar arfa bayan an idar da sallar asuba an idar da azhar an idar da la'asar magriba isha gobe ranan sallar layya an idar da asuba za a yi an idar da azhar za a yi an idar da la'asar za a yi magriba isha har zuwa rana ta 14 in an idar da sallar la'asar kabbara ta kare wannan wanda yake da guraben yin sa kenan mun kula mun fahimci wannan bayani sallar layya ita kabbaranta yana da yawa yana fara tun daga ranan 1 ga watan Dhulhijja a ci gaba a yi ta yi har zuwa ranan arfa har jajiberin sallah har ranar sallah za a tafi sallah sallar idi ana ta yi an dawo daga idi ana ta yi har ranar 11 12 ran 13 zai kare ba 14 ba ina cewa ran 14 ranan 13 ga wata kabbara za ta kare to sai kuma wanda aka sa masa gurabe shine wanda ake bayan sallolin farilla shi kuma yana fara ne daga ranar arfa bayan sallar asuba ya kare ranar 13 bayan sallar la'asar to kaga ya bambanta da na azumi ana saukowa daga idi kabbara amma na layya koda an sauko daga idi kabbara bai kare ba za a ci gaba da wurin ranar sallar layya ana ta kabbara wurin ranar 11 ana takabbara shine ma'anan fadin Allah wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a kwanaki waɗanda suke kididdigaggu ran 11 ana ambatan Allah ana takabbara ran sha biyu ana kabbara, ran sha uku ana kabbara, to zai kare tare da sallar la'asar na ranan sha uku. Wallahu ta'ala a'alam. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai, Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka, wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu, ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Allah ya datar da mu da datarwarsa. Abubuwan da suka fi ƙarfinmu Ubangiji ya iya mana. Masu buƙatu a cikinmu Ubangiji ka biya musu buƙatunsu na alkhairi. Waɗanda suke da damuwoyi Ubangiji ka yaye musu. Masu fama da jinya Ubangiji ka ba su lafiya. Ya Ubangiji ka wanzar da aminci cikin wannan ƙasa tamu, ka amintar da musulmi a duk inda yake. Duk wasu ƙudurori a wannan ƙasa tamu da suke da nufin ƙuntatawa bayinka, ya Allah ka rusa waɗannan ƙudurori. Allah kar ka bada nasara cikin su. Allah ka taimaki musulmi a duk inda yake, ka ɗaukake shi akan kafiri. Ya Allah ka ƙasƙantar da kafirai, ka wulaƙantar da su, ka nuna musu ikonka da buwayarka. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب يهزمهم وانصرنا عليهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب يهزمهم وانصرنا عليهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب يهزمهم وانصرنا عليهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.